بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
بركة متعزكين حلرا أولا مجلس تمشي كراتم القرآن بجرمة تريد فسر أكم أيوتر مقباتا tafsirin da muke gabatar da shi a wannan masallaci na Juma'a Jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam da kenan unguwar Bidawa cikin garin Adare karamar hukumar Katabun jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 8 ga watan Ramadan shekarar hijira 1447 wanda kuma ya dace da 25 ga watan Februari miladiyar shekara 2026 muna karatu a cikin suratul Mu'minun wannan sura mai albarka mun yi karatu a cikin ta a cikin sifofin mu'minai da Allah madaukakin sarki ya labarta mana cikin ayoyi guda 10 na farkon sura har zuwa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون to bayan jiya mun karanta wasu daga cikin fa'idoji da ake iya tsinkaya daga cikin waɗannan ayoyi yau da yardar Allah madaukakin sarki za mu tura zuwa aya ta 12 insha Allah ta'ala gabanin nan akwai yan takardu wannan mai takarda yana cewa Allah ya kara wa mallan lafiya da nisan kwana amin tare da ku baki daya wanda yake shan kaki yaya azumin sa yake to shan kaki kazanta ne ko da azumi ne ko ba da azumi ba kazanta ce wanda kuma yake sha da azumi ya danganta idan daga wuya ne mai shi ko daga kirji ya mayar da shi to wannan ba zai cutar da azumin sa ba amma idan sai da yazo bakin sa sai ya mayar da shi to wannan ya mayar da wani dunkulallen abu ne ya hadiya tamkar ya ci ko ya sha duk wanda yin haka to ya karya azumin sa sai dai in ya wuce amma in dai kaki ne to ba a hadiya sa bayan ya zo baki Allah ya ce wannan yace dan Allah sau muke ai mana bayani akan mutum in yana sallah wani irin tunani ake so mutum yayi saboda shaytan yana kawo mutane waswasi a sallah mutane ya sa su wani tunani da kuma daban to wannan haka ne musamman wanda yake da karancin maida hankali akan sallar sa to shaytan ya fi samun dama akan sai sa masa waswasi da tunani kala kala cikin sallah dabi'a ce ta dan adam tunani a cikin sallah da zuhuri da gafala sai dai salihan bayi mutanen kirki suna yin kokari su yaki shaytan da duk yadda zasu iya su samu zuciya su tamakkanu su samu kushu'i don su samu falalar sallah cikakke domin ita wannan sallah ana samu cikakken ladan ta ne da cikar kushu'i mun karanta da ku anan a farkon wannan sura wajen faɗin Allah madaukakin sarki alladhina hum fi salatihim khashi'un dan haka dukkan wanda ya shiga sallah yana ganawa da ubangijinsa ne zai tara hankalinsa da tunaninsa akan zantuka da ayyukan sallah, karatun Fatiha, tasbihi ruku'u, dagowa daga ruku'u, tasbihin sujada, da yadda ake ruku'u, da yadda ake sujada, da yadda ake tsayawa, yana kiyaye ayyukan a zuciyarsa. Ba wai ya tsaya shi ma bai san yaya ya tsaya ba, ko ya ruku'u shi ma bai san yaya ya ruku'u ba, ko ya karatu shi ma bai san me ya karanta ba, ya yi zikiri shi ma bai san wanda zikiri ya yi ba, ya yi tahiya bai san wacce ya yi ba. To kaga wannan baya bibiyar ayyukan sallah. To alamu suna nuna cewa tunaninsa baya kan sallar, yana kan wani abu daban. To shi yasa ita sallar aka zo mata da ayyuka mabambanta, aka zo mata da karatu da azkar mabambanta, saboda me yi ya rika hadana da abin da yake yi. Wannan zai zame masa cewa ya zama tunaninsa ba zai yawo a cikin sararin duniya ba. Har a wani hadisi ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa, idan ɗayanku ya miƙe yana yin sallah, idan ya ce alhamdulillah, ko Allah ta'ala, yana cikin hadisi kudusi yana cewa, na raba sallah tsakanina da bawana kashi biyu, tsakanina da bawana na raba mana sallah kashi biyu. Idan ya ce alhamdulillah rabbil alamin, zan ce bawana ya gode mani. Ar-Rahmanir Rahim, zan ce bawana ya yabe ni. Maliki Yawmiddin, zan ce bawana ya girmama ni. Daga nan har zuwa Ghayrul Maghdubi alaihim waladdallin, tattaunawa ya tsakanin mai sallah da Ubangijinsa. To duka wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, saboda shi ne sallah ya rika kiyaye abin da yake, hatta ita kanta Fatihar, idan ya san ma'anarta kuma ya san abin da yake gudanar tsakaninsa da Ubangiji, to zai rika sanin abin da yake fara, har ya rika hararo amsar Allah madaukakin sarki akan abin da yake fara. To wannan zai taimaka wa mutum wajen kiyaye abin da yake a cikin sallah. Wannan kuma yace, don Allah so muke a faɗa mana, mutum zai iya roƙon Allah da Hausa ba da yaren Larabci ba a sallah? Eh, zai iya idan baya iya yaren Larabci. Ga wanda ba zai iya Larabci ba, ko baya iyawa, ko baya kyautata shi, to zai iya ba da Hausa ba da yaren da ya fi ƙwarewa. In Hausa ce sai ya yi da Hausa, in Turanci sai ya yi da Turanci, in Barbarci sai ya yi da Barbarci, yaren da ya fi ƙwarewa. Domin dukkan yare na Allah ne, Allah ne ya saukar da kowane yare kamar yadda ya saukar da Larabci. Don haka mai kowane yare yana iya ganawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yarensa. Sai dai cikin abubuwan da Allah ya shar'anta ga yadda za a faɗe su, abubuwan da Allah ya shar'anta ga yadda za a faɗe su, to ba hali a faɗe su da wani yare sai da yaren da Allah ya faɗa. Irin Fatiha, ba a karanta Fatiha da Hausa, ba a karanta Al-Qur'ani da Hausa a cikin sallah. Mutum baya yi rukuwa cikin sallah, subhana rabbiyal azim ya fassara da Hausa, ko kabbara da yake a sallah ya riga madanta da Hausa. Waɗannan an shar'anta su a haka ake yin su, don haka a haka za a kiyaye su. Wanda ba zai iya ba sai je ya koya, amma ba zai mai da shi zuwa ga yarensa ba. Amma addu'a za a iya yi, musamman ga wanda ba zai iya Larabci ba. Allahu ta'ala a'lam. Za mu tashi fadin Allah madaukakin sarki. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
Ubangiji Ta'ala yace walaqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin. Hakika mun halice mutum min sulalatin daga tatacce min tinin na taqo. Mun halice mutum daga tataccen taqo. Malamin tafsiri suka ce abin da ake nufi da mutum anan jinsin mutum, saboda ayoyin da za su biyo baya idan baka ɗauke shi akan wannan ma'anar ba, to za su sanya ka kon gaba kon baya a cikin fassara. Domin Allah Ta'ala da yace walaqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin, sai ce thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Hakika mun halicci mutum min sulalatin min tin, daga tataccen taqo. Thumma ja'alnahu nutfatan, sannan muka maida shi gudan digo, wato digon mani. Fi qararin makin, a cikin wani masaki wanda yake mai kariya. Idan ka duba, idan ka ce al-insan anan, ana nufin annabi Adamu ne, to malaman tafsiri suka ce in ka zo thumma ja'alnahu nutfatan, sannan muka sanya shi ko muka maida shi nutfatan gudan mani. Fi qararin makin, a cikin wata ma'ajiya ko wata matabbata, wani mazauni mai kariya. Sai da muke kenan shi annabi Adamu ne da aka halicce shi daga taɓo, sannan aka zo aka sake maida shi kuma gudan mani a cikin mahaifa. Ko ku in kace mutum ake nufi ba annabi Adamu ba, kai da ni. Walaqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin, hakika mun halicci mutum daga tataccen taɓo. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, sannan muka sanya shi gudan mani a cikin mahaifa wacce take mai kariya. To kaga zai zama idan mutum ake nufi ni da kai, to a sanyawa na biyu, tsarin halitta na biyu da Allah ya ambata, mu anan muke. Amma ba mu ne, ba ni ne ko kai aka halicce mu daga tataccen taɓo ba. Idan ka ce annabi Adamu ne, to lallai annabi Adamu shi ne aka halicce shi daga tataccen taɓo, amma ba shi ne kuma aka sanya shi wato mani a cikin mahaifa ba. Sai ya zama ayoyin guda biyu suna magana a kansa, suna magana a kanmu. To amma sai aka ce al-insan, sai aka faɗi ɗaya. To wannan guda ɗayan sai malaman tafsiri suka ce jinsi ake nufi, ba mutum ɗaya ake nufi ba, jinsi ake nufi. Ma'ana asalin ɗan adam, halittar ɗan adam. Sai zama walaqad khalaqana al-insana, hakika mun halicci halitta ta ɗan adam tun asali. Min sulalatin min tin, daga tataccen taɓo. Thumma ja'alnahu nutfatan, sannan sai muka maida shi wani salo na daban, ya zama gudan mani. Fi qararin, a cikin wata ma'ajiya, wata kwantena makin, wanda yake mai kariya mai tsaro. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana asalin yadda aka yi ya samar da mutum daga farkon fari, kamar yadda cikin waɗansu wurare na Al-Qur'ani mai girma Allah ya ba mu labarin halittar annabi Adam. Walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun, Allah ya ce hakika mun halicci mutum anan ana nufin annabi Adam. Min salsalin, daga bushashshen taɓo. Min hama'in, wanda yake na baƙin yunƙu. Masnun, wanda yake mai wari. Kaga anan ana nufin annabi Adam. Khalaqa al-insana min salsalin kal fakhar, Allah ya halicci annabi Adam daga bushashshen taɓo, kamar kafko idan ka fanfasa shi saboda bushewa. Wannan ana magana ne akan shi kansa annabi Adam. Inna matala Isa inda Allah kamatali Adama, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun, Allah Ta'ala yace kwatankwacin annabi Isa kamar misalin annabi Adamu ne. Allah ya nuna kudrarsa, khalaqahu min turabin, ya halicci annabi Adam min turabin, daga turbaya, daga kasa. To wannan duka yana bayanin yadda Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam. Wannan labarin yayi yawo a cikin Al-Qur'ani mai girma da uslubi daban-daban, wanda shi kuma annabi Adam kenan sinadarin halittarsa shine asalinsa kasa ne, da kasa ne aka halicce shi. Shi kuma bayan an halicce shi ne, sai kuma da kashin haƙarƙarinsa aka halicci matarsa Hawwa. Daga aka halicci matarsa Hawwa, wato wacce take ita ce uwa ga ƴaƴan Adam na duniya gaba ɗaya, to sai suka zama mata da miji. Wannan shine faɗin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin faja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Ya ku mutane, Allah yace ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku min nafsin wahida, daga rai guda ɗaya. Min nafsin wahida, daga rai guda ɗaya, shine annabi Adam. Haka wannan annabi Adam hatta matarsa Hawwa'u daga gare shi aka cire ta, da aka cire ta daga gare shi daga ƙarshen sa kuma na haƙar ƙari. Shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yace ku riƙa kiyayewa game da al'amarin mata, domin an halicce su ne daga ƙashin haƙar ƙari. Shi kuma ƙashin haƙar ƙari a lankwashe ke, idan ka dage kake ce ka miƙar da shi, sai dai ka karya shi. In za ka haƙura, sai dai ka rayu da shi a karkacensa. In ka ce sai ka miƙe shi, to sai dai ka karya shi. Cisa idan Allah ya haɗa ka da rayuwa da ƴa mace, ko a matsayin mata, ko a matsayin ƴa, ko a matsayin uwa, ko a matsayin ƴa, ko a matsayin ƙanwa, ko a matsayin baba ne, ko a matsayin umma, duk mace-mace ce. In dai ka zama cikakken namiji, to sai ka yi haƙuri da mace ko mahaifiyarka ce. Saboda tana da halitta irin tata ta mace da Allah ya yi ta, asalin halittar daga ƙashin haƙarƙashi na annabi Adam aka halicci Hawwa'u. Shi sai ya zama wato dalilin ƴaƴa maza, ita kuma ta zama dalili ko sinadarin ƴaƴa na, sai muka maida shi nan, ja'alna ma'anarsa sayyarna, sai muka maida shi. Bayan da halittar daga sinadarin ƙasa ne, yanzu kuma sai muka mayar da tsarin halittarsa nutfatan, digo ne, digon mani, fi ƙararin ƙarar, ana yana nufin mahaifa, a cikin wata mahaifa mace wadda ke da tsaro, wadda ke da kariya. To Allah madaukakin sarki, kamar yadda ya ce, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin, daga nan Allah ya ba mu labarin ya fara halittar mutum ne daga tako, shine wanda ya kyautata, shine wanda ya kyautata dukkan abin da ya halitta, duk abin da zai kera, duk abin da zai halitta, yana halittarsa da inganci, ba haƙinci cikin yin Allah, babu kwange cikin yin Allah, babu jeka da halinka cikin kira Allah. Shi duk abin da zai yana yinsa da inganci ne da kyautatawa. Shi yasa kake ganin ɗan Adam da ƙwari, kake ganin ɗan Adam wato Allah madaukakin sarki ya sanya inganci a cikin halittarsa. So idan likitoci suna baka labari ko dalilin da yasa jinya ta samu mutum, da irin matakan da jinyar ta bi kafin ta jikkata shi, to sai ka ga lallai ba karamar kira aka masa. Sannan likita in zai baka labarin irin hatsarin da ɗan Adam yake tsallakewa saboda ƙwarin halittar da Allah ya masa, da ƙarfin garkuwa da Allah ya sa a cikin halittarsa, to za ka ga in ba dan wannan ƙwarin da yake da shi, da kuma ƙarfin garkuwa da Allah ya masa ba, to da ai kullum a cikin dunya yake, kuma da ba zai yi ƙarko ba. Saboda abubuwan da yake ta'amuli da su, da wahala, da gajiya, da tsinsina, da ci, da sha,
duk suna daga cikin abubuwan da suna iya tasirin da za su cutar da dan adam in ba dan kwarin halittar sa ba. Sananin sanyi yana iya kashe ka, amma kwarin halitta yake sa sai sananin sanyin ba zai kashe ka ba, sai yayi sananin garke ko kuma wani tsautsayi kafin ma kai mura. Sananin zafi yana iya kashe ka, amma sai ya zama bai kashe ka ba, sai yayi muni, yayi sananin garke kuma ka samu feluwa a wani abu gabanin a ce zafi ya sa maka jinya. Duk sananin su, sannan haka kura, haka hayaki, haka sinadarin ƙwayoyin cututtuka da suke yawo muke shaƙar su, haka mummotaka da abubuwa waɗanda suke masu cutarwa, su fata, su gola, juji, su waye da sauransu, dukkan inda za a haska maka irin sinadari na cututtuka da suke yawo a tsakankaninmu, to inda a ce za ka gane sai ka kasa fita, sai ka kasa buɗe ƙofa. Sannan haka abubuwan da muke ci, daga cikin ababen da muke ci akwai abubuwa da suke ɗauke da cututtuka, cikin ababen da muke sha akwai masu ɗauke da cututtuka, amma wata matsalar ba za ma ka ji ta ba, garkuwar jikinka ta yaƙe ta, ta yi faɗa da ita, ba za ma ka ji ba. Wata matsalar idan ta yi girma kaɗan ji ta maka tasiri kaɗan, amma ba sa maka jinya ba. Watan ne idan aka samu feluwa, to nan kuma fa bayan an yi yaƙi, kuma bayan ka tsallake, bayan ka tsallake hatsari mai yawa kafin wani abu ya zo ya faru, nan ma jarrabawa ce. Haka Allah subhanahu wata'ala ya inganta irar da ya yi wa ɗan adam, shi kuma duk abin da zai kera ma dama da inganci yake yinsa. Allah ya ce sai ya fara halittar mutum min tsin, daga gabo, thumma ja'ala naslahu, sannan sai Allah ya sanya tsakarsa. Kaga wa bada khalqal insani, kaga nan ma al insan anan ana nufin kenan jinsi, shin suratul sajda al insan anan suratul sajda ma'anarsa kamar al insan ne a suratul mu'minun. Ya fara kagar halittar jinsin mutum min tin, daga tabo, thumma ja'ala naslahu, sannan sai ya sanya tsakansa min sulalatin min ma'in mahin, sai ya sanya tsakansa kuma daga tataccen wani ruwa abun kyama, wani ruwa kaskantacce, cin ruwan wani wanda yake zama abun kyama, in an gani za a so a wanke, in an gani za a so a kawar. To haka Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya sanya halittar ɗan adam a cikin mataki guda biyu: mataki na farko halittar asali, mataki na biyu ci gaba da halittarsa a cikin mahaifa. Shi yasa wani lokaci a cikin Qur'ani mai girma, idan Allah madaukakin sarki zai yi bayani akan asalin halittar annabi Adamu, sai ma ya ambace annabi Adamu a cikin lamirin ɗan adam gaba ɗaya: walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama. Kaga nan ana magana halittar annabi Adamu, hakika mun halicce ku sannan muka sanya muku kamanni, sannan muka ce da mala'iku ku wa annabi Adamu sujada. Kaga ana magana halittar annabi Adamu, kamar fadin Allah ta'ala: ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab. Ya ku mutane, idan kuna kokonto kuna shakka tashi zuwa isadi, to fa ku sani mu ne muka halicce ku min turab, daga turbaya. Sai aka ce ku, kuma ana nufin annabi Adam, saboda muna haduwa a cikin suna guda ɗaya, dukkanin mu jinsi ɗaya ne, wato jinsin bashar, jinsin ƴaƴan Adam. Da haka tushe ne guda ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullukum li adama wa adamu min turabin la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa. yace dukkanku, dukkanku kayan Adamu ne, dukkanku daga Adamu kuke, da musulmanku da kafirunku, da anyamurunku da bahaushanku, da baturanku da bakan fatanku da balarabanku, da ɗan kusa da ɗan nesa, duk duniya in ka ga mutum to tushen ɗaya ne annabi Adamu. Annabi alaihi salatu wassalam ce dukkanku ‘ya’yan Adamu, wa Adamu min turabin, shi kuma Adamun nan daga ƙasa yake. To menene abin girman kai da ɗagawa? Dukkanku daga Adamu kuke, shi kuma Adamu daga ƙasa yake. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, balarabe ba shi ga wata falala ko fifiko akan wanda ba balarabe ba illa bi taqwa, sai da tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah ya ce ya ku mutane, mu muka halicce ku daga namiji da mace, wato annabi Adam shi ne namiji, mace ita ce Hawwa. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila, muka sanya ku kungiya kungiya kabilu daban-daban, muka sanya ku gari gari anguwa anguwa, muka sanya ku launi launi harce harce, lita'arafu, don ku kara fahimtar junanku. Inda an yi ku iri daya, bai daya, yare daya, gari daya, anguwa daya, gida daya, ba za ku zauna lafiya ba, ba za a ji daɗin rayuwa ba. Rayuwar tana yin daɗi ne yayin da nake karo da wanda bai san daga ina nake ba, sai muka haɗu, sai wata manufa ta haɗa ku, shi ma ya haɗu da wani, wata manufa ta haɗa su, shi kenan, sai ya zama tsakaninmu akwai taimakekeniya akan manufofin da suka haɗa. To Allah ya yi haka ne domin me? Domin a ƙara fahimtar juna. Inna akramakum indallahi atqakum, Allah yake mafi karamci a cikinku, mafi daraja cikinku shi ne wanda ya ci ku tsoron Allah. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya halicci asalin jinsin mutum karon farko, halitta ta farko daga taɓo, daga taɓo. Wannan taɓon da Allah ya ce min sulalati min tsaye, sulala suka ce wato takakke ne daga ƙasa, amma kowane sashe na ƙasa sai da aka haɗu aka taɓo, sai wannan tacewan, abin da tacewan ke nufi, sulalar ma'ana da farar ƙasa, da baƙar ƙasa, da jar ƙasa, da ƙasa mai tauri, da ƙasa mai laushi, da ƙasa mai kaza, da ƙasa mai kaza, aka har haɗo, aka tato, aka dunkula, aka mulmula, aka yunku, aka jika, aka kwafa, ya bushe, sannan aka halicci mutum. Sai zama kowane yanki na ƙasa akwai sinadarinsa a cikin tushen halittarsa. Ya zo cikin hadisi ingantacce daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah ta'ala khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard, Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam min qabdatin, daga wata danka, qabadaha min jami'il ard, da ya danka daga dukkanin ƙasa, danki ne Allah madaukakin sarki yayi wa ƙasa, amma cikin dukkan abin da ake da shi na nau'in ƙasa yana cikin wannan dangin, akwai sinadarinsa a cikin wannan dangin. Faja'a banu Adama ala qadari al-ard, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ƴan Adam suka zo gwargwadon yadda ƙasa take. Faja'a minhumul ahmar wal abyad, sai ya zama cikin ƴan Adam akwai al-ahmar, akwai jar fata, wal abyad akwai farar fata, wal aswad akwai baƙar fata, wa baina zalika akwai kuma wato wankantar wada, shi ba fari ba, shi ba ja ba, shi ba baki ba, chocolate. Wal sahal akwai mai saukin kai, wal hazn akwai mai taurin kai. Ƙasa ma haka ne, akwai mai sauƙi, mai sauƙin kai, wacce in za a tona tana da laushi, koko mai saukin kai wacce in za a noma za ta bada amfani. Akwai mai taurin kai wacce in za a tona tana da tauri. Koko mai taurin kai wacce in an yi shuka ba ta bada amfani. Sannan kuma wal khabithu wat tayyib, akwai kuma mummuna akwai kyakkyawa a ƙasa. Don haka ɗan adam, ƙasa akwai mummuna ƙasa, akwai kuma kyakkyawa ƙasa. To haka ɗan adam, akwai mummuna akwai kyakkyawa. Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi da Tirmidhi, hadisi ne ingantacce. Ma'ana dai wannan hadisi shi ma ya ƙara fito mana da wani sirri na abinda Allah yake nufi da sulala. Sulala yanki ne, wato iri ne, aka ɗauka daga kowane dangin ƙasa aka cakuɗa shi aka samar da asalin ginshikin halittar ɗan adam. Shi ne min sulalatin min tayyib. Sai Allah yake kuma ja'alnahu nutfatan, sannan sai muka sanya ɗan adam ɗin nutfatan, sai muka sanya shi, wato muka maida shi bayan wancan tsarin na farko, sai muka maida shi wani tsari na halitta ya zama nutfatan, wato gudan ruwa amma na mani, fi tsararin maki, wato a cikin mahaifa wacce take da kariya. To wannan shi ne mataki na biyu na halittar ɗan adam. Wa in kana da annabi Adam da Hawwa'u da annabi Isa, Allah maɗaukakin sarki ya gwada ƙudurarsa a kansu. Annabi Adam daga taɓo, ba mace ba namiji aka sama da shi. Nana Hawwa'u uwar mutane, daga annabi Adam namiji zalla babu mace aka samar da ita. Annabi Isa shi kuma daga nana Maryam mace zalla ba namiji aka samar da shi. Wannan Allah yana gwada ƙudurarsa da malakutinsa a sama da ƙasa, tsarkakeccen sarki mabuwayi. Amma halittar ɗan adam yadda ta ci gaba a mataki na biyu shine halitta daga ruwan mani, wanda ake ajiye shi a cikin mahaifa wacce take da kariya, ƙararin makin. Kisa kun ga anan Allah maɗaukakin sarki bai ce ƙararin, bai ce rahimin ba, bai ce rahimin makin ba, bai ce cikin mahaifa mai kariya ba, saboda Allah ya san cewa za a iya samun wani abu da zai yi tattalin sinadarin halittar ɗan adam a samu mutum ɗin ba tare da lallai sai mahaifa ba. Dukkan wata kwantena da ɗugon mani zai rayu a cikinta, kuma ya bi abuwa, ya bi matakan rayuwa, matakan halitta har a samu mutum a kuma fidda shi daga wannan wajen, to wannan wajen ya zama ƙararin makin. Kuma Al-Qur'ani ya yi magana a kansa, ya ɗan same shi, ba sai lallai mahaifar ya mace ba. A nan malaman tafsiri suka ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce nutfa, wato ɗigo. Wannan ɗigo suka ce ya haɗa ɗigo na ruwan manin namiji da ruwan manin mace, su ne suke ba da nutfa. Ruwa ne guda biyu suke haɗuwa sai su ba da abin da ake cewa nutfa. Nassin Al-Qur'ani mai girma shi ya nuna haka, da Allah maɗaukakin sarki ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali. Inna khalaqnal insana, Allah ya ce lallai mu mun halicci mutum min nutfatin amshajin, daga wani ɗigo garwai, daga wani ɗigo gamin gambiza, daga wani ɗigo haɗaka. Kaga a gurin da aka ce maka nutfa, to za ka tuna Allah ta'ala ya ce nutfatin amshaj a wani waje. Don haka in an ce nutfa, ya zama mutlaq. In an ce nutfatin amshaj ya zama muqayyad. To a ka'ida ta fassarar alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan an san mutlaq a wani waje, aka samu qaidi a wani waje, to za a dauki wancan mutlaq din akan ma'anar qaidin nan. Da haka can da aka ce min nutfa ko min nutfa, daga nutfa kuma ja'alnahu nutfatan, sannan muka sanya shi nutfa, sai ba a ce min nutfa kuma ja'alnahu nutfatan amshaj, sai aka ce kuma ja'alnahu nutfatan, ba a kayyade ta da wannan sifa ta hadakar ba. To za ka koma zuwa ga wata sifa ka ce to abinda ake nufi da nutfa anan shine digo wanda yake garwaye, saboda Allah ya ce daga digo mai garwaye ne ya halicci mutum. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira, kamar yadda a wani waje Allah subhanahu wataala ya sake fassara mana amshaj. An gane ko? Nan amshaj kawai ma'anarsa shine gamin gambiza, amma a wani wuri sai Allah ta'ala sai ya bayyana mana gamin gambizan na me, yayin da yake cewa falyanzuril insanu mimma khuliqa, khuliqa mimma in dafiq yakhruju min bayni sulbi wattawatib. Allah yake falyanzuril insanu mimma khuliqa, sai mutum ya duba ya ga daga me aka halice shi. Mutum ya duba ya ga daga me aka halice shi. Khuliqa min ma'in dafiq, an fa halice shi ne daga wani ruwa mai tunkuda. Yakhruju min bayni sulbi wa tabaqi, wanda yake fita daga tsakanin kashin baya shine as-sulb, wanda yake fita daga tsakanin kashin baya wattara'ib, da kuma karankarma suka ce kashin wuya. An gane kashin baya na namiji, karankarma kashin wuya na mace. Kaga sai aka ce yakhruju, ruwan guda ɗaya ne, amma sai aka ce yakhruju min bayni sulbi wattara'ib, kenan ruwan da aka yi halitta da shi shine ruwan da ya gangaro daga kashin bayan namiji, ya gangaro daga kashin wuyan mace, suka mutu suka samar da nutfa, sinadarin halitta. Sai suka samar da sinadarin halitta, shi yasa mace in ba namiji ba za ta ciki ba, baya da za ta ciki, duma farki da za ta yi, duk yadda za ta ɗebe wa kanta cewa ta biya kanta bukata, in dai ruwa ɗaya ne yake fita to ba za ta haihu ba. Haka namiji duk yanda zai biya wa kansa bukata, duk yanda zai yi mafarki, in dai ruwa ɗaya ne yake fita masa to ba zai haihu ba. So ba a samun haihuwa sai ruwa biyun nan sun haɗu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata amsa da yake bayarwa yace hatta halittar namiji da mace ma yana da alaka da rinjayen ruwa. Idan ruwan namiji ya hau kan ruwan mace ya rinjaye shi, sai a samu namiji. Idan ruwan mace gudumawa da ta bayar ya hau kan ruwan namiji ya rinjaye shi, sai a samu ya mace. Wannan kuma kudura ce da iko na Allah madaukakin sarki, ba dabara ba ce ta masu. Lokacin da Allah ya ga damar ya kora abun, a lokacin yake tsara wannan rinjaye. Ba zafi ba ne balle a ce ai ta fi shi zafi, shi za su ke haifan mata, ko kuma ya fi ta zafi, shi za su ke haifan maza. A hukuncin Allah ne. Hadisi ya zo daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari wa huwa sadiqul musduq, manzon Allah ya bamu labari shi kuma mai gaskiya ne, kuma abun gaskatawa ne, bai taba faɗan ba daidai ba. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, ɗayanku ko kowanne ɗayanku ana tattara halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa, nan ana nufin mahaifa. Arba'ina yawman nutfata, kwana arba'in yana nutfa. Kwana arba'in yana nutfa. To da Allah ta'ala ya ce, walaƙad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, sannan muka sanya shi nutfa, wato ruwan mani garwaye, fi qararin makin, a wata ma'ajiya ko wani masaki mai kariya. Sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce, thumma khalaqnan nutfata alaqata, ko sannan thumma khalaqnan nutfata alaqata, kaga thumma sannan, sannan da aka yi da aka maida shi sinadarin halitta ruwan mani a cikin mahaifa, kuma aka bata kariya, wannan kariyar dole ce saboda tattali. An saka dukkan abin da yake bukata a wannan wajen kariya. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna baiwarsa da ikonsa a cikin mahaifa, domin ɗan adam a cikin mahaifa suka ce gabanin a ce an samu ciki, to sai mahaifa ta shirya ta yi shimfiɗa. Mahaifa tana yin shimfiɗa na makwancin da idan cikin ya zo a kai zai kwanta. Shi ya sa duk wata mace sai mahaifarta ta yi wannan shiri. Idan ba a samu ciki ba, wasu kwanaki na wannan shimfiɗa suka wuce, shimfiɗar ta ga babu wani abu da ya zo ya kwanta, to sai ta tattare ya nata, sai ta fice, shi ne sai jini ya zuba. Sannan idan lokaci ya zagayo, sai kuma duk a sake shirya wannan shimfiɗa. Allah baya gajiya, baya fasawa, har zuwa lokacin da aka yi dace, sai aka yi gamo, kuma daidai lokacin shimfiɗan nan tana nan ba ta expire ba, domin in ta yi expire ciki ba zai zauna ba. Idan kafin a yi ta ne ciki ba zai zauna ba. Shi yasa likitoci suke bayanan wasu lokuta waɗanda idan a wannan lokutan ne aka samu saduwa tsakanin mutum da ba za a samu ciki ba, saboda lokutan kammala jini kafin shimfiɗa da kuma lokutan expire shimfiɗa kafin jini ya zo. To wannan lokutan in dai babu wannan shimfiɗa ciki ba zai shiga ba, sai da ita. Sannan aka sanya wannan shimfiɗar wani yauƙi da wata kumfa da wani ɗumi na musamman, gwargwadon yadda wannan halittar take bukata. Haka tana girma bisa ga tafiyar kwanaki. Idan ta cika kwanakinta a wannan yanayi, sai bisa umarnin Allah Maɗaukakin Sarki, sai kuma ta canza zuwa wani yanayi na daban. Don haka Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, thumma khalaqna nutfata alaqa, sannan sai muka halicci an nutfa, muka halicci wannan digo ya koma alaqatan, gudan jini. Alaqa kuma gudan jini, daga ruwan sai Allah ya sayyara shi, sai ya mayar shi ya koma jini, amma da kararre. Wannan akan hanyar da za a yi ɗan adam kenan, akan hanyar yin mutum. Sai Allah ta'ala ya ce, fa khalaqna al'alaqata mudghatan, sai muka halicci wannan gudan jini ya zame gudan tsoka. Fa khalaqna al'alaqata mudghatan, sai muka halicci wannan gudan jini ya zama mudgha. Mudgha kuma shine qit'atul laham qadra al-madgh, wani yanki ne na nama gwargwadon abin da za a iya sawa a baki a tauna, shine mudgha. To wannan jini sai ya koma tsoka, amma yana nan a tsokarsa. Sai Allah Ta'ala ya ce, fa khalaqnal mudghata izaman, sai muka halicci wannan tsoka, muka halicce ta ta zama kashi. Sai Allah ya ce, fa kasawnal izama lahman, sai muka suturta wannan kashin da nama. Sai Allah ya ce, thumma ansha'nahu khalqan akhar, sannan sai muka halicce shi wata halitta mata daban. Saboda wannan halittar ta farko halittar gangar jiki, wata halitta ta daban kuma halittar rai. Shine thumma ansha'nahu, sai muka tashe shi khalqan akhar, sai zama wata halitta ta daban. Gashi nan wato mai rai da hannu da kafa da kunne da ido da gashi nan an yi alamomin kowace kowace gaba. Allah ce, fa tabarakallahu ahsanu khalqi, albarkatun Allah sun yawaita mai yawan alheri. Ahsanu khalqin, mafificin masu halitta, mafificin masu kira. To fadin Allah subhanahu wa ta'ala, sannan muka maida shi digo a cikin mahaifa, sannan muka halicci wannan digo ya zama gudan jini, sannan muka halicci wannan jini ya zama gudan tsoka. Shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud. Kowanne ɗayan ku ana tattara halittarsa a cikin mahaifiyarsa, kwana 40 yana gudan mani, sannan sai ya koma gudan jini ya kwan 40, sai ya koma gudan tsoka ya kwan 40. Thumma yursalu ilayhi al-malak, sannan sai a aiko masa da mala'ika mai busa rai. Fayanfukhu fihi ruha, sai ya busa masa rai, sai ya busa masa rai. Dan haka dan adam yana wato canza halitta daga gudan mani zuwa gudan jini zuwa tsoka. Ita wannan surar sai ta ba mu labarin ita tsokar Allah madaukakin sarki ita yake mayarwa kashi, sai ya lullufa kashin kuma da nama. Wannan tayu idan mun duba da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake da a halicce shi gudan tsoka ya kwan 40 sai a busa masa rai. To akwai yiwuwar da Allah a nan ya ce wannan tsokar za ta zama kashi, kashin halilluba masa nama. Akwai yiwuwar duka wannan a cikin kwana 40 na uku kenan. A cikin kwanakin tsoka ake yin kashi, a cikin kwanakin tsoka ake lulluba nama. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna idan kwanakin tsoka sun yi rai ake busawa. Al-Qur'ani ya nuna bayan tsoka ana kashi ana nama, babu sabani tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Al-Qur'ani, babu sabani tsakanin Al-Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba za mu zo mu ce to shikenan yanzu bisa ijtihadin mu ainihin wato shi kuma kashi shi ma kwana 40, shi ma lulluba nama kwana 40, sannan abu sarai sai ka kawo karo kenan. Dan haka da kashi da nama da ake lullubawa kashi dukka za ka tara su a cikin kwanakin tsoka. Shi yasa kwanakin tsoka masana suna cewa ba lalle ne mutum sai ya cika shi kwana 120 kafin a busa masa rai ba. Ciki ba lalle ne sai ya cika kwana 120 kafin ya fara motsi ba, kafin a masa rai ba. Domin 40 ɗin farko yana mani, 40 na biyu yana jini, ya yi kwana 80 kenan. Idan ya shiga 40 na uku ya tafi kwana 80 da wani abu, ya haura ya kai abin da ya kai rabi na waɗannan kwana 40, yayin da za a ce ya kai kwana 100 ko ya haura kwana 100, to zai iya yiwa a samu rai. Wannan tajruba ta nuna ana samun rai. A tasu kansu mata suna iya jin motsi gabanin a ce ciki yayi wata huɗu. Domin idan sai 43 ta ƙare gabanin Abu Sarai, to ciki sai har wata huɗu ke. Amma sukan ji motsi kafin wata huɗu. Wanda yake nuna maka cewa a cikin 40 ɗin tsoka, to ana iya samun rai. Yana iya ya cika 40 ɗinsa kafin rai, yana iya kuma a samu rai kafin 40 ta cika. Da wannan ne malaman fiqh suka ce, idan ciki ya kai wata uku, inda ciki ya tsallaka wata uku ko da kwana ɗaya ne aka yi ɓarinsa, to haihuwa ne. Jinin da ya zuba jinin biki ne. Amma cikin da bai kai wata uku ba aka yi ɓarinsa, to ɓari ne, ba haihuwa ba ne. Jinin da ya fita jinin ciwo ne. Yana da kyau mata su san wannan, su bambanta, saboda lokacin da sinadarin yake gudan mani ba mutum ba ne. Lokacin da sinadarin yake gudan jini ba mutum ba ne. Idan ya faɗi a waɗannan, a wannan lokacin, to ba a fidda mutum ba. Tunda ba a fidda mutum ba, to jinin da zai biyo baya ba nifasi ba ne. Kuma ba za a kira wannan haihuwa ba. Sai dai kuma hukunce-hukuncen da aka ta'allaka da samuwar ciki, su waɗannan hukunce-hukuncen za su gudana. Kamar idda, kamar takaba, macen da taiɓari bayan mijinta ya mutu tana da ciki sai ta yi ɓari kafin wata uku, to ɓari ne ba haihuwa ba ne amma ta gama idda. Macen da mijinta ya sake ta tana da ciki sai ta yi ɓari kafin wata uku, ba haihuwa ba ne amma ta gama idda. Jininta kuma jinin ciwo. Saboda waɗannan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da gama idda ko fita daga takaba, Allah Maɗaukakin Sarki ba da haihuwa ya rataya su ba, da sauke ciki ya rataya su. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadh'na hamlahunna. Allah yake masu ciki su iyakarsu ta idda shi ne su sauke cikinsu. Sauke ciki kuma ƙoƙari ne saukewa. To shi yasa hukunce-hukuncen idda da takaba za su bi mai cikin wata biyu, za su bi mai cikin da bai kai wata uku ba. Amma hukunce-hukuncen jini da barin sallah da barin azumi, su kuma ba za su bi mai cikin da ya zube a ƙasa da wata uku ba. Saboda ba nifasi ba ne ba haihuwa ba ce. Shi kuma nifasi an ta'allaka shi da haihuwa ne. Jama'a an gane? So ciki idan ya haura wata uku, to jininsa jinin nifasi ne. Zai hana azumi, zai hana sallah. Idan bai kai wata uku ba, to jininsa jinin ciwo ne. Ba zai hana sallah ba, ba zai hana azumi ba. Allah Maɗaukakin Sarki ce, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر سنن سيمك تايا دشي وتعلتا تدوم ميري الوقت عند أكبو سري kaga ai ana maganar gaba ɗaya cikin kwana 90 da wani abu ko 100 da wani abu, a yayi nisa kafin Abu Sarai a ce yayi kwana 120 yayi wata huɗu kafin a haife shi akwai sauran wata biyar. To shi yasa inda a ce za a yi ɓari a cikin waɗannan kwanakin, ciki yana wata huɗu ko bai cika wata huɗu ba, sai aka yi ɓarinsa, za ka ga nama ne, za ka ga tsoka ce, tsoka ce, sai ka mai da hankali ka iya fahimtar halitta a jiki, amma da rai kuma. Da rai? To da an busa masa rai kafin haibarinsa, amma kuma da ƙyar za ka gane wani abu daga wato gaban halitta, alhalin kuma kowace gaba an yi ta, kowace gaba an yi ta, kuma kowane kashi an yi shi, an samar da kashin wuya, an samar da kashin hakarkari, an samar da kashin baya, an samar da kashin hannaye, kashin kafafu, kashin waye, kashin kunkumi, kashin kugu, kashin mara, kashin abin duk ko'ina, kowane kashi an samar da shi. Sai dai a cikin wata kankanuwar halitta da ba za ka iya fahimta ba. Yanzu sauran wata biyar da ya rage din za su riƙa girma ne. Girman shi zai fito da su. Komai yana nan, amma ba komai za ka iya gane ba. Amma ɗan mita sukan ce wannan ƙafa ne, sukan ce wannan kamar ido. Don wasu idan an yi bari sukan ɗauka su ta mita a jiki. To komai yana nan. Amma sauran watannin da suka rage zuwa haihuwa shi ne zai zama halitta tana girma. Za ka ganta a bari kamar tsoka, amma ba tsoka ba ce. Tunda Allah ya ce tsokan nan an mayar ta kashi, kashin nan an masa fata, an wuce maganar tsoka. Kai ne za ka ganta tsoka, amma gangar jikin ne haka. Kai ma haka aka yi da kai. Gangar jikin ce haka. To gangar jikin ne tana girma, halitta tana fitowa. Tana girma, halittar tana fita, tana expanding, halittar kuma ita ma tana expanding. Kowace gaba tana fita, kowane kashi yana zama a gurbinsa, yana ƙara tsayi, yana ƙara ƙwari, da haka. Har a kai lokacin da an gama. Shi yasa a wani wuri Allah ta'ala ya ce, ya ayyuha an-nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة للبين لهم الله يقول ثم من مضغة مخلقة سنمك حلتك دغ تسوكا مخلقة وتأك حلتك كومي اجيكنتا وغير مخلقة دكم وتي ita ba halitta komai ba wacce akai barinta kenan. Wacce ta wuce ta zarce aka haife ta, ita ce mudga mukallaka. Wanda aka yi barinta ba ta sha ba, ita ce mudga ghairu mukallaka, wacce ba a cika halittarta ba. To shi ne kuma an sha na wukai ɗan aka. Allah ce sannan sai mu tashe shi wata halitta ta daban, tana haɓaka, tana girma, har zuwa lokacin da ta takamalu. Za ta cika, idan wannan halitta ta cika, to da izinin Allah da umarninsa za ta fito ko an shirya ko ba shirya ba. Ko ka sai rago ko baka saya ba. Ko ka sai kayan bebi ko baka saya ba. Ko an tafi asibiti ko ba ta tafi asibiti ba. Kawai in dai ya gama komai da komai, ya cika kwanakinsa, ya cika awoyinsa, ya zo lokacin fitarsa, wallahi zai fita ko a cikin amalankin ne, ko akan ataba ne zai fita. Nawa aka yi? Zai fita. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah ya ce albarkatun Allah sun yawaita Allah mai yawan alheri. Ahsanul khaliqina, wanda yake mafificin masu halitta. Idan akwai wani mai halitta bayan Allah ba, ka iya halitta irin taka. Idan mutum mai karambanin sassaƙe ne ko mai haɗayin ɓuye gunki, to ya ƙera abin da zai ƙera ba zai iya busa rai ba. Idan mutum ƙwararren mai zane ne, ya zana abin da zai zana ba zai iya busa rai ba. Idan ya iya AI da sarrafa ta, ya sa ta tai masa abin da yake so, ba za ta iya sa wa rai ba. Balle idan bishiya kake zanawa, ko kuma kujera kake ƙerawa, ko kuma gini kake ginawa, ko kuma abin hawa kake ƙerawa, duk wani abin duk halitta ce. Amma kai din abin da za ka yi gajiyayye ne. In ma abocin rai ne ba za ka iya sa masa rai ba. In ba ma abocin rai ba ne ba, ba zai yi ƙwarin na Allah ba. Kuma sannan ba kai kake da cikar mallaka a kansa ba. Ko kai ka yi shi ba kai ne kake da cikar mallaka a kansa ba. Sannan ko kana da cikar mallaka, ba zai ma yiwu ka samu cikar mallaka ba. In kana da mallaka ta wucin gadi kuma, to ba kai ne kake da cikar gudanarwa a kanka ba. Wanda yake da cikar halitta da sinadarin halitta, yake halitta daga babu, yake halitta daga sinadarin da shi ya halicce shi, sannan yake mallaka, sannan yake gudanarwa, sannan kuma yake yankewa abin da ya halitta ajali, kuma abin da ya halitta baya rigayarsa, kuma baya jinkiri daga umarninsa na kaddara. To wannan shi ne Allah wanda ya wuce dukkan masu halitta. Shi yasa Allah ta'ala ya ce fa tabarakallah, alherinsa ya yawaita, ahsanul khaliqina, wanda yake mafificin masu halitta. Allah muna roƙonka ka sanya mu halittu masu godiya, masu shukura, ka sanya mu halittu masu tuba bayan sako, ka tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da ka sori Allah ta'ala ka gafarta mana. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.